الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا تقوس قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه دود أربعين ودتي دي دي da ranar 23 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya zamu tashi majalisi na 18 majalisi na 17 a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma sarkin wannan gari sarkin Kano Allah ya kara masa tsari da kariya da albarkar mulki kamar yanda muka saba kafin mu fara zamu tashi aya 21 a cikin suratul anbiya insha Allah amma kamar yanda muka saba zamu fara amsa tambayoyi wadansu daga cikin tambayoyin da ƴan uwa suka rubuto wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa ran mallan ya dade cikin da'awar Allah tambaya ta ita ce amin yace mutun ne ya samu janaba bayan ya kwanta bacci bayan sallar asuba sai ya manta bai yi wankan janaba ba kawai yayi wanka yadda ya saba sai washe gari da yamma ya tuna yaya zai yi kenan assalamu alaikum asharuwa lafiya jazakallahu khairan wanda shi wankan janaba ibada ne yana buƙatar niyya ba zai yi ba dan mutun yayi wani wanka yace wannan wankan zai koma a matsayin wankan janaba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyya ayyuka suna tabbata ne kawai da niyya saboda haka wankan da yayi da safe bai zamanto yayi wankan janaba ba dan haka hukuncin rashin sarki yana tare da shi da ya tuna da yamma sai yayi wankan janaba sannan ya rama sallolin da yayi su daga lokacin da janaba ta same shi har zuwa wannan lokacin da ya tuna to kun ga anan zai rama sallar asuba da azhar da la'asar kenan idan kuma cikin Ramadan ne wannan ba shi da tasiri a azumi domin mutum ita niyya ba sharafi niyyar azumi ba sharafi bane mutum yayi ta cikin tsarki ko yana cikin janaba zai iya yin niyyar azumi kamar yanda yazo hadisin Ummu Salama radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayuwar gari da janaba a cikin sa sannan ya ci gaba da azumi kuma janabar ma da take ta zo masa ta hanya ba ta hanyar mafarki ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya mafarkin janaba Allah ya tsarkake shi daga wannan na'am to sai wannan kuma yake cewa Allah ya ƙara wa mallan lafiya da nisan kwana amin dan Allah mallan jiya naji kai magana akan sigari da ina saidata amma yanzu na daina menene hukuncin kudin da na samu da ita mun yi magana sigari da kan cewar sahihiyar magana a wajen maganar malamai cewa ba ta halatta a mallake ta ba abinda kuma bai halatta a mallake shi ba bai halatta a ci farashinsa ba a ci tumuninsa ba don haka bai halatta a yi kasuwanci ba amma wanda yake ya riga da yayi ya kasance yana sai da ita yanzu ya daina to Allah madaukakin sarki ya ce falahu ma salafa wa faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wanda wato wa'azi yazo masa shine sanin hukunci yazo masa daga Allah fantaha sai ya daina abinda yake yi falahu ma salaf abinda ya riga ya samu abinda ya riga ya tabbata a gare shi da ya wuce to lahu ya tabbata a gare shi ya halatta a gare shi dan haka babu komai akan dukiyar da yake ya riga ya samu kafin ya san kan cewa wannan haramun ne zai aiki da albara'atul asliya amma yanzu bayan ilimi ya zo masa to sai ya daina kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya dangane da hukuncin cin riba to sai kuma wannan shi ma yace Allah ya ƙara wa mallan lafiya da imani amin dan Allah menene fassarar mafarkin mutum yana sallah ko yana sujada ko alwala ina yawaita mafarkin yau ma sai da nayi to ni ban san ilimin fassarar mafarki ba fassarar mafarki tana da ilimi wanda ba kowa ne ya sani ba duk da yake mutum zai iya yin ijtihadi kamar yanda aka yi mafarki wani yazo ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki a gaban manzon Allah sallallahu a gaban sayyidina Abubakar sai sayyidina abubakar ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mafarki domin sayyidina abubakar tun a jahiliya ya san ilimin fassarar mafarki to da aka zo aka yi sai ya fassara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabta ba'dan wa akhta'ta ba'da kai daidai a wani bangare kai kuskure a wani sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na ina maka magiya ka gaya min inda ne kuskure sai ya ce kada ka rantse kuma bazan gaya maka ba kada kai mun magiya kuma bazan gaya maka ba to kage ya nuna cewa a cikin fassarar mafarki in ba wanda yazo daga mishkatun nubuwa ba daga fassara annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya yin daidai za a iya yin kuskure yawanci a cikin littattafan da malamanmu suka rubuta na fassarar mafarki suna cewa mafarkin yin sallah mafarki ne da yake nuna mutun yana kan tafarkin daidai mutun yana kan tafarkin daidai mafarkin yin alwala kuma yana da ma'anar sa shine cewa akwai wata bukata da mutun yake da ita yana roƙon Allah to Allah zai amsa addu'arsa wannan dangane da sallah da alwala wannan nakiyaye sun faɗi wannan amma yanda ka san mafarkin mutun kafin ka fassara masa tukuna dole sai ka duba kaga halin sa akwai abubuwa da dama wanda malaman sanin mafarki su suka sani akwai wani mutun yazo yace ma Muhammad ibn Sirin nayi mafarki ina yin sallah ina kiran sallah sai yace zaka yi aikin hajji sai wani mutun a wannan majalisin sai yazo yace nayi mafarki ina kiran sallah sai yace zaka yi sata kuma za a kama ka sai aka tambaye shi yaya suka zo suka yi maka tambaya akan mafarki daya amma kai musu fassara daban yace na farko yazo dukkan alama salihin mutum ne saboda haka sai na fassara masa mafarkinsa da fadin Allah madaukakin sarki da yace ma annabi Ibrahim wa adzintin nasi bil hajji atuka rijala kai shela ga mutane ka kira su zuwa ga aikin hajji za su zo maka suna tattake ko akan dabba saboda haka sai na fassara masa da wannan aya shi ko wannan da alama ba mutumin kirki bane mujrimi ne mai laifi ne sai na fassara masa da abin da yazo a cikin surati yusuf fa'adana mu'adhdhinun ayyatuha al'iru innakum lasariqu sai wani mai shelaye ce ya ku wannan ayar ku barayi ne saboda haka shi yasa fassarar mafarki ilimi ne dan haka kamar yanda aka tambaye Imam Malik cewa mutum zai fassara ne da dukkan abin da yaso saboda an ce shi mafarki akan fassarar da kai ne sai ya ce abin nubuwati yal'ab zai yi wasa ne da annabci saboda haka ba a yin fassara mafarki sai ga wanda aka san cewa shi sai zuwa wajen wanda yake malamin da ya san fassarar ne babu laifi mutum ya yi amfani da littafan fassarar mafarki kamar na wanda ake dangantawa ga Muhammad ibn Sirin da na Ta'thirul Anam na Sheikh Abdul Ghani An-Nabulsi wanda yake akwai isharat a ciki da kuma samu mafi kyau dai mutum ka samu wanda yake ya san fassarar mafarki din ya fassara maka wallahi ta'ala a'lam ilimi ne amma ni ban san cewa ana karantar da shi da wani fanni daban ba in banda abinda malamai suka rubuta to sai kuma abinda ake cirarsa daga wajen wanda suka sani malamin Sheikh Muhammad Muftar Shinkiti Allah ya bashi wannan ilimin amma baya so ma a sani ba kuma ya fassara kuma daga wajen mahaifinsa ya samu saboda haka ilimi ne da bai kamata mutum ya ce zai yi gaba gadi ya fassara shi ba Allahumma illa kamar abinda mutum yayi ya karanta a cikin safan mafarki fassarar mafarki din na kamar shi Ta'thirul Anam babu laifi mutum yayi istidlali da shi babu laifi mutum ya kafa hujja da shi a wajen mafarkin wallahi ta'ala a'lam na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما ما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
نعم الله يقول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون شن كوسن ركي إيا ينجي جيني أبا بمبوتا min al-ardi daga kasa hum yunshirun su wadannan iyayen gido sune wanda za su tayar da su bayan sun mutu wato wannan bayan Allah madaukakin sarki yayi inkarin wato kasancewar samun wani abun bauta ba Allah ba sai Allah ya ce to ko kuma a cikin kasa suka dauki iyayen giji wanda yake iyayen gijin nan daga kasa suke wanda kuma su ne za su tayar da su Allah madaukakin sarki da yace ali hatan min al-ard iyayen giji daga kasa a ciki akwai nuna gautar hankalin masu gautar wannan Allah cewar wanda suka dauka abun bauta a kasa fa yake kuma kasan nan fa kasan nan ba komai bace dangane da halittun sama dangane da halittar Allah kamar yanda muka ambata a wancan darasin cewar kasa din nan fa in kace zaka kamanta ta da duniyar da Allah ya halicci taurari din nan da muke gani as-sama'u dunya bata fudu goba na fin to wai a ce wai anan ne wanda yake anan juzi'i na nan kuma wai shine abun bauta wanda yake a cikin kasa kana maganar sammai da halittun da ke ciki da ranaku da wata da taurari da watanni waɗanda suke ciki su kuma wane ne nasu ubangijin wanda yake anan kasa shine zai zama to ubangijin ubangijin duk waɗannan wurare a kasa ne za su dauki abun bauta kuma hassi da awarkan cewar shine zai tayar da su bayan bai halicci sammai ba bai mallaki halittar sammai ba a kasa kawai yake to wannan a cikin wannan na farko da suke da Allah ta'ala yace su ne za su tashe su su dai mushrikai ai ba sai da cewa za a yi tashin alkiyama ba to amma sun yadda cewa Allah ne ya faru halitta su to wanda ku ya faru halitta ai shine yake da iko ya dawo da ita to dan haka iyayen gidin da suka dauka a doran kasa ba tunda ba su suka faru halitta ba taya za a yi tayar da su ba zai yi tayar da su ba saboda haka a cikin wannan akwai janyo hankali da ai amfani da tunani wajen nuna rashin ingancin samun wani abun bauta a bayan kasa ba Allah ba Allah ya ce law kana fihi ma alihatun illa Allah da a ce a cikin su wato a cikin sammai da kuma a cikin kasa akwai ababan bauta illa Allah nan illa da ma'ana ghayrun ai ghayrun wato ghayrullah ba Allah ba la fasadata da sun tawarwace da sun dagargaje al-fasad shine wato rashin inganci ya kunshi abubuwa guda biyu da zai zamanto cewa babu su gaba daya babu saman ba kasa ko kuma koda akai su sun tawarwace abinda ake gani na tsari ba zai zamanto akwai shi ba inda akwai wani Allah tare da Allah a cikin halitta to da halittar sama da kasa sun tawarwace ba za su zamanto suna tafiya a bisa tsarin da suke ba domin me Allah bai faɗi natijar ba domin natijar shine sama da kasa ba su tawarwace ba ba su gurbace ba dan haka babu wani abun bauta sai Allah wannan shine dalili na hankali na tabbatar da cewa Allah shi kadai ne domin idan da kamar a ce akwai wani Allah tare da Allah to zai zamanto kowanne daga cikin su zai yi halittar sa kamar yadda Allah ta'ala ya ce idan la dhahaba kullu ilahin bima khala da kowane Allah kowane abun bauta sai ya tafi da abin da ya halitta sai a ce wannan ga duniyar da Allah yayi ga duniyar da dayan yayi ga ranar da Allah yayi ga ranar da dayan yayi ga mutanen da Allah yayi ga mutanen da Allah yayi da sai ya zamanto kan cewa mutanen Allah ga kamar su mutanen wani Allah kuma ga kamar su amma baka taba ganin mutane ba sai a kamar da Allah yayi musu don babu wata halitta in ba halittar Allah ba saboda haka shaidar cewa Allah ɗaya ne ke domin da kowanne kowanne daga cikin su zai zamanto Allah zai zamanto yana da iko wanda babu wani wanda yake shiga cikin ikon sa to in ku kowanne daga cikin su yana da iko wanda babu wanda yake shiga cikin ikon sa to ba zai yi ma a ce an samu halittar ba domin shi zai ce ayi ɗayan zai ce ba za a yi ba saboda haka in ku haka ne zai zamanto babu halittar idan kuma har aka samu halittar kamar yanda muke gani in har aka samu halittar to ko dai ya zamanto cewa kowanne daga cikin su shine yake da ikon yin halittar wanda in aka yi haka sai ya zamanto ka samu abin da ake cewa a mantiq at-tawarud wato ka sami illar abu biyu ga abu daya ba zai yi ya zamanto illarsa abu biyu ba in kace garijiya an haka ta to wanda ya haka shine ya haka ba zai yiwu a ce wanda bai haka ba kuma shine ya haka domin in yazo sai dai ya je haka wata rijiyar ba zai zo ya haka wannan rijiyar da aka haka ba sai ya zama to tahsilul hasil to shi sai suke cewa at-tawarud to tunda halittar daya ce ba biyu ba to idan kowanne daga cikin su da a ce shi Allah ne to sai ya zama to halittar da dayan yayi shine ita ma zai zo yayi wanda yake kuma wannan muhal a cikin halitta ko kuma ya zama to an samu rashin yuwa ya zama to shi wannan yace ayi wannan kuma yace ba za a yi ba saboda haka ba za a samu halittar ba to waɗannan fuskoki ne na dalili dan waɗansu har suna cewa ai wannan dalilin ba zai wadatu ba domin zai iya yuwa su hada kai su ce sun yi yarjejeniya a tsakanin su to amma hada kai da yarjejeniya dalili ne akan kasawa dalili ne akan kasawa domin kasawar shine kai ka zabi kan cewar ka kasa ka hakura wani yayi to wannan kuma ya soke Allahnka dan Allah shine babu wanda ya isa ya sanya iyaka akan nufin sa ko akan kudurar sa dan haka wannan dalili ne na hankali ingantacce wanda rashin sam wato tabbatar da halittar Allah a bisa tsari guda yana nuna kan cewa babu sarki sai Allah babu mahalicci sai Allah ba mai gudanar da halitta sai Allah domin da akwai wani wanda yake ba Allah ba to da sai dai kowa ya tafi da nasa halitta Allah madaukakin sarki yace kul man rabbus samawati wal ardi qul lillah kul afattakhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra kul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi al zulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu alayhi ko sun sanya ma Allah iyayen giji ne da suka yi halitta kamar halittar Allah har sai halittun suka yi kama da juna da su qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al wahid al qahhar shine Allah shine mahalicin komai kuma Allah shine shi kadai mai rijaye saboda haka kasancewar halittar Allah ita ce kadai babu wani halitta babu wata duniyar wanda aka yi wanda ba ta Allah ba wannan dalili ne akan kadaitar Allah to dan haka sai Allah yace fa subhanallahi fa inna litafri saboda wannan saboda kadaituwar Allah da kan cewa babu wani abun bauta tare da shi to sarki ya tabbata gare shi rabbul arshi ubangijin al arshi amma yasifu gabarin abin da suke sifantawa ga Allah na wato danganta ababan bauta danganta kini da tsara a gare shi sarki ya tabbata a gare shi sai Allah ya sifanta kansa nan bai ce fa subhanahu ba sai yace fa subhanallahi tunda dai yana magana akan Allah din ne laukana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata sai Allah yace fa subhanallahi bai ce fa subhanahu ba domin maqamin Allah ya makansa kirari ne yace dan haka sarki ya tabbata ga Allah bai ce sarki ya tabbata gare shi ba ka koma kana tunani me wa kenan ai Allah kenan ko sai ya fada balo dan ka san dan maqamin kirari ne na ban girma ga kansa jalla wa ala yace sarki ya tabbata gare shi sai kuma ya ambaci kansa da sifa wanda take sifa ce ta daukaka rabbul arshi ubangijin al arshi wanda yake kuma al arshi karkashin sa da sammai da kasan gabaki daya duk suna cikin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al arshi dangane da sama da kasa kamar ka dauki kamanya ne ka jefa ta a cikin katan fili to haka al arshi yake yaya zaka gani wato sammai da kasa din sune kamar kawanya al-arshi shine katan filin saboda haka al-arshi ya hadiye sama da kasa ya hadiye ta ya saki hadiye ta ninkin baninki to shi yasa sai Allah yayi makansa yabo da shi su fa iyayen gidin da ake dangantawa ga Allah a ina suke la ta da uzza a ina suke ba a cikin kasa suke ba to kasan nan fa ba ta fi dugo dan kankani ba wanda ba za ka iya ganin sa ba a cikin sararin milky way ba ma sauran galaxies na halittar Allah ba ma zancen al-arshi ba to wanda yake a cikin nan shine za a ce yana da iko akan dukkan halittun Allah to sai Allah ya tsarkake kansa da kansa yace rabbul arshi amma yasifu yace la yusalu amma yafalu ba a tambayar sa akan abin da yake aikatawa ma'ana tambaya nan abubuwa biyu abu na farko ba a binciken sa akan abin da yake ba a tambayar sa a ce Allah dan me kai haka kuma wannan masu tambayar fa ana maganar wanda ya cancanci a ce sun yi tambaya shine waman indahu la yastakbiruna an ibadati wanda suke wajen Allah sune mala'iku da suke cikin al-mala'ul a'la basa tambayar Allah akan abin da yake tare da girman su da ƙarfin su da kuma cewar basa saba ma Allah to su kansu tare da matsayin su da yake sun san girman Allah basa tambayar Allah basa binciken sa cewa me yasa kai kaza tambayar muhasaba ita ce irin tambayar da Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen kuma kiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi ai masa hisabi akan kiwansa wato Allah ba a yi masa bincike ba a tambaye sa a ce Allah abu da kaza da kaza da kai me yasa kai shi ba wanda ya isa la yus'alu amma yaf'alu ba a faɗi mai tambayar ba ai dukkan wani mai tambaya bai isa ba ya tambaye Allah akan abin da ya aikata wahum yus'alun amma su za a tambaye su ma'ana ta biyu na tambayar shine ba a neman samun wani wato tangarda ko wani abu na rashin hikima a cikin aikin Allah domin Allah shine al-hakim saboda haka babu abun bincike na a ce kai da a ce yanda idan dan adam Allah ya sa shi a nan da kamata ya ce a saman goshin sa yake da zai fi hikima to Allah aikin sa ba za ka taba samun wannan ba ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka taba samun wato sassaba mu juna ba a cikin halittar Allah ar-rahman saboda shi Allah shine al-hakim duk abin da kaga Allah yayi to babu inda zaka same shi da dacewa fiye da yanda Allah madaukakin sarki yayi shi saboda haka fuskar la yus'alu amma yaf'al ba a samun rashin hikima akan aikin Allah amma suna su aikin shine wanda ake samun rashin hikima shi yasa Allah zai mana hisabi shi yasa muke yin abin da yake ya saba mu gaskiya kuma Allah zai mana hisabi amma aikin Allah baya fita daga da'irar gaskiya komai Allah ya aje shi a daidai wajen da ya dace wannan fa'idar wannan shine cewar dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki yayi ya ayyukan Allah da baki daya suna gudana a bisa ka'idar hikima ta yanda babu wani bigire ga yanda wani zai yi suka akan halittar Allah idan dai mai tsokaci mai zurfin tunani yayi tsokaci yayi zurfin tunani a ciki ko kuma aka yaye masa abin da ya buya a gare shi wannan bai hada irin tambayar neman sani ba wanda ake tambayar Allah ba ita take ba irin wannan bace ita wannan ana tambayar Allah wannan kamar yadda mala'iku suke cewa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik da Allah yace zai halice annabi Adam sai mala'iku suka ce Allah zaka sanya a cikin kasa ne wanda zai yi barna a cikin ta wato tambaya ce ta neman sanin hikima domin abin ilimin ya kuya a gare su suna so su sani to wannan ba bincike ba tambaya ce ta binciken Allah ba kar a ce akwai wato alqur'ani ya ce mala'iku ba sa tambaya gashi kuma anan su tambayar da Allah ya kore shine tambayar bincike da tambayar ganin aibi a cikin halittar Allah amma tambayar istirshadi tambayar neman shari'a tambayar neman sani wannan suna yi haka dalika tambayar wato tambayar da na sani da mutum zai yi tambayar mutum ya kira ma kansa tsananin azaba cewa ya aka ya samu kansa a haka kamar yadda muka karanta a cikin suratu taha a karatunmu na ƙarshe na suratu taha qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira Allah me yasa ka tashe ni makaho alhali da na kasance ina gani to kaga wannan tambaya ce ta tahassu ta da na sani saboda ya samu kansa a cikin halin azaba to wannan shine dalili na hankali akan kadaituwar Allah na'am to sai kuma Allah ya ce Allah ya ce amittakhadhu min dunihi aliha ko kuma sun riki iyayen ababan bauta ne min dunihi wato banda Allah kuma bayan ba Allah ba qul hatu burhanakum ce ne ku zo da hujjarku hadha dhikru man ma'iya wannan shine ambaton waɗanda ke tare da ni shine al'umar da aka aiko ni a cikin su shine alqur'ani kenan wa dhikru man qabli kuma wannan shine ambaton wanda suka gabace ni su ne an wato ambaton da aka sau littafin da aka saukar ma annabawa kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa'un wanda yake sun yi saura kamar at-taura da injila da zabura ko kuma wanda yake ma babu alaman su babu su gabaki daya kamar suhufi ibrahim yace ga sunan wato ga sunan littafin da littafin da aka saukar gare ni da littafin da aka saukar gabana gabani na ku kawo hujjarku cewar Allah ya riki wani abun bauta ba shi ba to sai Allah yace bal aktaruhum la ya'lamuna al-haq bari wato kabar a neman hujja daga gare su domin ba za su iya kawo ba domin mafiya yawan su la ya'lamuna al-haq ba sa sanin gaskiya fa hum mu'ridun dan haka su masu kau da kai ne gabarinta wannan shine kuma dalili na biyu shine dalilin shari'o'i Allah ya tsayar da dalilai guda biyu akan kore ababan bauta kore shuraka'u abokan tarayya gare shi dalili na farko dalilin hankali shine wanda malamai suke ce masa dalilut tamanu wannan mun kawo na kawo shi a matukar takaitawa wanda duk daga cikin dalibai suke son karin bincike su je cikin minhajus sunna na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juz'i na 3 daga shafi na 304 zuwa shafi na 320 yayi dogon bayani akan bayyana wannan dalilin dalilut tamanu haka dalika at-taftazani a cikin sharhin aqidan nasatiya shi ma aqidar ash'ariyya ce yayi dogon bayani akan wannan dalilin dalilut tamanu da yanda alqur'ani ya tabbatar da wato koruwar samun ababan tarayya ta fuskar hankali dalili na biyu kuma shine dalilin hujja daga abubuwan da annabawa suka zo da shi daga shari'o'in annabawa shine wannan ayar take faɗa akan sa ko sun riki abun bauta ne waɗansu ababan bauta ba Allah ba ce ne musu ku zo da hujjar mecece hujjar shine abin da za ku zo daga cikin wato atharatin min ilm wato wani abin da ake cirowa na ilimi shine ilimin da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar domin in ma dai abin da hankali zai iya tabbatar da shi ne wa in ma abin da hankali ba zai iya kaiwa ya zuwa gare shi ba sai dai wahayi ya zo a sanar da dan adam wahayi kuwa da zai zo a sanar da dan adam shine abinda Allah ya saukar imma a cikin alqur'ani ko a cikin tafan da suka gabace shi to babu ko daya to sai Allah madaukakin sarki yace kada ka da yace bal aktharhum bal inna lil idrak shine kada ma kai tsammanin kan cewar za su yadda akan cewa akan kuskure suke ballantana su kawo maka dalili akan shirkar da suke yi domin ba su da dalili la dalili na hankali wala shaida daga shari'o'i da aka ambata domin me domin mafiya yawan su ba sa sanin gaskiya ko ba sa neman sanin sa a cikin wannan akwai nuna kan cewa wanda yake baya neman sanin gaskiya to Allah madaukakin sarki da wuya ka ga Allah ya shirye shi wanda yake baya neman sanin gaskiya amma waɗanda suke neman sanin gaskiya to da yawan su Allah yana shirye su domin masu wato mutane in ma dai akwai wanda yake su ba su damu da neman sanin gaskiya ba dan haka sun bijire mata bata dame su ba rayuwa sharholiya ce da shagali da jin daɗi babu zancen tunani akan me makoma akwai waɗanda yake kuma su suna neman sanin gaskiyar amma saboda ɗabi'a ta iblisanci sun sani sun take kamar su fir'auna sun san gaskiya din ce amma sun take akwai kuma waɗanda suke su kuma wato saboda raunin hankali zukatansu wato ba su kai suna da irin wannan isti'dadin na tunani da zurfi da bincike akan neman sanin gaskiya ba su sai dai abin da suka ga ana yi su ce inna wajadna aba'ana wala ummati su masu bi ne kawai domin yawa-yawan mutane waɗanda suke yawa-yawan mutane ba sa sanin gaskiya din in ma ta hanyar cewar ba su da kudurar sanin gaskiyar ko kuma sun zaɓi wato jin daɗin duniya da sharholiya don haka ba sa sanin gaskiya saboda haka wannan ya nuna mana cewar ƙalilan ne a cikin mutane waɗanda wato suka mayar da hankali akan neman sanin gaskiya kuma a cikin wannan akwai zaburar da mumumi ne mu zamanto wannan ita ce ɗabi'ar shi yasa kaga Allah a wajen tauhidi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah mu tashi mu nemi ilimi wanda da shi ne za mu san gaskiya da shi ne za mu san hujjar bautar Allah a bisa bayyana to sannan Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna wa ma arsalna min qablika min rasul kuma ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka illa nuhi ilayhi face minni muna yin wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni inji Allah fa abudun to saboda wannan hakika ku bauta min nini kadai inji Allah ku bauta min wato da Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan wato masu shirka ba sa sanin gaskiya ba hanyar neman sanin gaskiyar suka dauka ba to sai Allah madaukakin sarki shi da kansa sai ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa abin da zai karfafa hujjarsa daga shari'o'in magabata daga shari'o'in annabawa da suka gabata wanda yake da shi ne zai amsa musu tunda ba za su iya kawo hujja ba babu wani dalili da ba su da burhani Allah ya ce ku kawo burhaninku ga ambaton da yake tare da ni ga ambaton da yake gabana to sai Allah ya kawo masa yace ya gaya musu Allah bai aiko wani manzo ba nan aka karfafa korewa domin a yi ta'amimi dukkan wani manzo sawa'un wanda Allah ya ambace su da ma wanda Allah bai ba mu kissarsu ba to babu wanda daga cikin su face Allah yayi wahayi yana yin wahayi a gare su cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabawa addinin su guda daya shine tauhidi amma shari'o'in su kowa da nasa kamar ƴaƴan uba ne uban su daya uwa kowa da nasa to addinin su guda daya shine aqidar su daya shine tauhidi to Allah yace bai aiko da wani manzo ba sai da wannan sako na tauhidi dan haka Allah yace dan haka sai ku bauta min wannan a cikin wannan akwai bayyana kulawar Allah jalla wa ala da kawar da shirka daga cikin zukatan ƴan adam da kuma yanke dukkan gurgudin shirka a cikin rayuwarsu domin a gyara tunaninsu a gyara hankulansu a raba su da canfi da tsoron wanda bai canci a tsorance shi ba da ya kawar musu da abin da yafi komai bata tunanin ɗan adam da mayar da shi bawa don babu abin da yake mayar da ɗan adam ya zamanto bawa irin shirka yanzu ka duba masu gori ka duba matsafa ka duba dan boka yanda ya zamanto bawa a hannun wulakantacce aljanni wanda Allah ya fifita dan adam akan aljanni walaqad karramna bani adam amma ka duba yanda idan mutum ya dauki tafarkin shirka yanda yake kaskanci shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je Rome aka tambaye su me ya kawo ku suka ce mun zo mu fitar da mutane daga cikin zaluncin addinai zuwa ga adalcin musulunci mun zo fitar da su daga bautar waɗansu halitta zuwa ga bautar mahalicci mun zo fitar da su daga takurar duniya zuwa ga yalwar duniya da lahira kuma shi yasa wato turawa da suka ga alkur'ani sai suka ga kan cewa ai ba a taba samun wanda ya zo ya gyara kwakwalan mutane a cikin tarihi ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarba su da canfi da kaskanci irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sarki wannan Napoleon da ya so ya ci Europe gabaki daya har ya zo Misra shi tunanin Napoleon cewa shine wai Muhammadin Turawa yana ganin musulmi sun bar tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sun a cikin shekaru 23 mutanen da suke bautar duwatsu da aljanu da kuma mutane Allah ya fitar da su daga wannan su zaman to bautar Allah ɗaya kawai suke ya raba su da canfi da tsafi da tatsuniyoyi to wannan abu ne wanda yake kadan ne irin wato babu irin sa a tarihi to wannan ayar wannan yana nuna kulawar Allah ga halitta da kuma yanda babu wata shari'a daga cikin shari'o'in annabawa da ta yanke shirka da dukkan gurgubinta ta tsare shingen tauhidi irin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ita shi yasa akwai wannan akwai malamin Sheikh Zarban ya rubuta a littafinsa himayatul rasuli sallallahu alaihi wasallam himal aqida tsarewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shingen aqida duk inda ya samu bayyana Allah haka zai bayyana ku duba ko shi ina kawo muku wannan misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suka ce a lokacin da taguwar sa ta bata aka neme ta aka rasa sai munafikai suka so mace to kun ji wanda yake cewa labari yana zuwa masa daga sama ga taguwar sa ta bata bisan inda take ba sannan kuma ku yadda sun samu dama suke amfani da wannan fursa domin su jefa shakka dan dama su ba su yadda ba ba sai da shi annabi bane sun ce dai ana dai bi dai tare sai magana ta kai masa sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ana gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni za ku ce ban sani ba to ku je ga inda take nan sai yace ni mutun ne ba na sanin daga gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni kuma Allah ya sanar da ni takuwar tana can cikin wadi wata bishiya tariƙe to wannan ita ce kira'ar jumhur illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana amma ita ce kira'ar hafs kai da hamza da kisa'i kira'ar jumhur kuma illa yuha ilayhi bil bina'i lil majhul illa yuha ilayhi fa ce ana wahayi ya zuwa gare shi sai a faɗi wanda ya bada an san me yin wahayin shine Allah jalla wa ala wanda yana daga cikin kirari gare shi di yanda ake rubuta su ɗaya ne a cikin Qur'ani da Nuhi da Yuha tunda Al-Qur'ani babu dugo farkon wanda Al-Usmani babu dugo to da yanda za a rubuta Yuha da yanda za a rubuta Nuha a yanda za a rubuta Nuhi da Yuha duk ɗaya ne saboda haka abinda yake bambance ya kira'a take karatu ne wajen malamai in ka je ka karanta wajen Al-Qurra'u to ko wanne Qurra'u daga inda suke karantawa to sannan Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada kuma suka ce Allah Ar-Rahman ya rikita subhanahu sarki ya tabbata a gare shi ai wannan bai cancanci Allah ba sarki ya tabbata a gare shi cewar da suke Allah ya rikita wannan maganar mushrikan larabawa ce su kansu banda Kirista da suka ce Masihu dan Allah ne da kuma wata firka ta Yahudawa da suka ce Uzairu dan Allah ne haka mushrikai kabilan Khuza'a sun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata sun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata wa yaj'aluna lillahi banati subhanahu wa lahu ma yashtahu wanda suke wannan kabilar Khuza'a ne kuma suka samu mabiya a cikin Quraysh wanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani har wanda Allah ya musu inkari to sun ce Allah ya dauki jinsin da Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata a gare shi Allah ya tsarkake kansa domin rikadda yana nuni ya zuwa ga nafasu tawaya ce yana nuna ya zuwa ga bukata domin wanda zai dauki da yana ganin cewar zai gajiya lokaci zai zo wanda zai kasa sai dan sa ya karfafe shi ko sai dan sa ya zamanto mai makonsa domin da ba mallaka bane da ba mallaka bane baka mallaki dan ka ba ka haife shi amma baka mallaki shi ba to Allah madaukakin sarki ko komai mallakar sa ne dan ka ta za a iya samu da akwai wani abu babu wani abu wanda yake zai fita daga cikin mulkin sa da kuwa yana fita daga cikin mulkin mutum dan ba mallakar ka bane dan daga wannan ayar ne malamai suka kafa hujjar cewa idan mutum ya mallaki dan sa ta fuskar bauta kamar mutum yana da da dan kuma bawa ne sai wani ya sayi wannan dan ya baka dan a matsayin bawan ka to yanda randa ya shigo cikin mulkin ka ya intu ko baka yanta shi ba ko baka yanta shi ba ya intu in dai mutum ya mallaki dan sa a bauta to dan ya intu dan ba zai yi ka mallaki da ba da ba zai yi ya zamanto mulkin ka ba to saboda haka tayaya zai a ce da yana da sai zai a ce Allah yana da mulki yana da da bayan dukkan wani abu mulki ne sannan kuma in dai akwai da to akwai bukata dan haka tayaya zai a ce Allah yana da bukata dan in dai Allah yana da bukata bai zamanto alganiyu ba bai zamanto Allah ba idan wani abu in Allah ya bukaci wani abu bai zamanto Allah ba shi yasa a cikin suratu Yunus yace qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghaniy yace sun ce Allah ya rikida Allah yace sarki ya tabbata a gare shi huwal ghaniy qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghaniy suka ce Allah ya rikida sarki ya tabbata a gare shi shi Allah shine kadai mawadaci wanda ya wadata da kansa dan haka ba zai yi a ce yana da da ba domin in yana da da ya bai zamanto alganiyu ba kenan shi yasa wannan ayar ita ce shaida akan cewa ma'anar subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wato wadata mutlaka ta tabbata ga Allah wanda bata cancanci a ce ya rike da ba to sai Allah madaukakin sarki yace bal ibadun mukramu bari su ba ƴaƴan Allah bane bayi ne na Allah ababan girmamawa wato mala'ikun da suke cewa ƴaƴan Allah ne ba ƴaƴan Allah bane shine ma'anar bal dinnan lil idra wato kabar wannan wato subar wannan magana su mala'iku bayi ne na Allah ababan girmamawa wannan kirari ne Allah ya yi musu da kan cewar wato ba zai yi ba a ce sun zamanto ababan da za a tauye mulkin Allah da su su masu girma ne a wajen Allah la yasbiqunahu bil qawl ba sa rigayar Allah da magana wa hum bi amrihi ya'malu kuma su ba sa aiki sai da umarnin Allah kun ga wannan yana daga cikin wato sirrin larabci wa hum bi amrihi ya'malun ba an kawo shi bane dan kawai wato ayat ta kare da wato an ce mukramun nan ma kuma a ce ya'malun dan sajadi a domin kaddamar da bi amrihi kafin kaddamar da muta'alliqin kafin fi'ilin yana nuna wato alqasr wato kamar Allah yace wa hum la ya'maluna illa bi amri su ba sa aiki sai da umarnin Allah wani bai sai ya sanya su ba sai Allah to dan haka ta yaya za a yi abinda Allah bai ce ba su je su gaban kansu su ba su san saban Allah ba ba su san saba ma Allah ba kuma ba su san su yi hakuri ga mai saban Allah ba ban san su hakuri ga mai saba ka duba dai lokacin da muka karanta suratu Hud kissa su yayin da suka zo wajen annabi Lot da suka samu mutanen suna cikin wannan yanda ba su saurara musu ba to haka mala'iku suke ya'lamu ma baina aydihim Allah yana sanin abin da ke gaban su shine abin da suka riga suka aikata wama khalfahum da abin da yake bayan su shine abin da suke aikatawa a lokacin wato ba abin da yake buya a gare shi tare da girman mala'iku da yawan su ka duba yawan su kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin karatunmu na shekaran jiya muka ambata da yace abati sama wa huqqalaha anta id ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa fiha malakun sajidun aw qa'uraqin makka wato sama ta yi kugi saboda wato tana motsi saboda nauyi yace ya cancanta gare ta tai haka domin babu wani bigire na ɗan yatsu guda hudu a wata riwayar shibr dani guda daga wannan babban dan yatsan zuwa karamin dan yatsa face akwai mala'ika yana sujada ko yana ruku to ka duba duk yawan su Allah ya ce ya alamu ma baina aidi ya san abin da ke bayan su da abin da ke ya san abin da ke gaban su da abin da ke bayan su to dududumu mu nawa ne a nan duniya duniyoyin nan irin wannan duniyar nawa ce ina miki me muka je muka amma a nan ne zaka samu mutun saboda fadin rai yana cewa man yuhil ibama wa hiya ramu waye sai rayar da kashi bayan dagon tar diddige miskini bai san matsayin sa ba to ga waɗannan da yawan su da rundunonin nasu ka duba cikin sama baki daya da yawan su to Allah ya bayan ya faɗi wannan sai ya ce kuma wala yashfa'una illa liman irtada su mala'iku ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wato ba sa yin abu gaba gadi saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga mushrikai da suke cewa sun riki muna wato mala'iku ƴaƴan Allah domin su yi musu ceto a wajen Allah shi yasa suke bauta musu to Allah ya ce ai abun ba haka yake ba ba kai ne zaka ce zaka bauta ma wani ba domin ya cece ka wala yashfa'una illa liman irtada ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su masu furgici ne da razana saboda tsoron Allah wato tsoron su ga Allah yasa kullun suna cikin ishfa cikin shafaka shine tsananin tsoro da razana tsananin furgici saboda wanda kamar wanda wato saukata su ce sauna wato suna cikin wannan rashin nutsuwa da zuci saboda tsoron Allah dan saboda gurgurdan sanin ka ga Allah gurgurdan tsoron ka gare shi to su mala'iku saboda sanin su da Allah yafi sanin mu da Allah dan haka tsoron su ga Allah yafi tsoron mu ga Allah a cikin wannan akwai yabo ga mala'iku na cewa Allah ya ba su daraja cewa za su ceto dan duk wanda Allah ya ce zai yi ceto girmamawa ne a gare shi shi yasa annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto salihai za su yi ceto shuhada'u za su yi ceto iyaye za su yi ceto ƴaƴa ma ƙanana wanda suka mutu kafin su balaga za su yi ceto duk wanda Allah ya sa zai yi ceto karramawa ce Allah ya masa darajtawa ce saboda haka Allah ya ba su wannan daraja ceton mala'iku iri biyu ne kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani da sunna ceto na farko shine ceton da za su yi ranar tashin alkiyama ga waɗansu mutane ga mutane su a fitar da su daga cikin wuta a sa su a aljanna domin kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihai sun yi ceto malamai sun yi ceto yanzu saura ni inji Allah ubangijin bayi sannan Allah ya ce duk wanda ya mutu yana da mithqala dharratin na imani a fito da shi daga cikin jahannam to kaga wannan ceton su za su yi ceto na ranar lahira to a nan duniya ma suna ceto ceton su a nan duniya shine istighfarin da suke ma mu'mini alladheena yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladheena amanu mala'iku wanda suke dauke da al'arsh da suke kewaye da shi suna tasbihi da godiya ga Allah suna imani da shi kuma suna neman gafara ga mu'minai suna neman gafara ga mu'minai wal mala'ika takadu samawati wa tafattarna min fawqihinna wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh suna neman gafara ga wanda suke bayan kasa neman gafaran mala'iku shine su rinka roƙa ma mu'minai Allah ya gafarta musu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هكذا ملائكه suke fada da kuma wadanda suke su aikin su su zo masallatai su samu wadanda suka yi sallah a bayan liman suka zauna ba su tashi daga wajen su ba kamar yadda muka karanta a sahihul bukhari kun tuna karatun mu na bukhari wanda ya zauna a wajen sa bai yi rihi ba bai bata alwalarsa da rihi ba ya zauna mala'iku suna nan akan sa suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka karbi tubansa har sai ya tashi ya fita ko kuma ya kare alwalarsa da yin rihi domin mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa sai ka kore su haka zalika akwai wanda suna nan yana daga cikin ceton mala'iku wanda suke tsaye akan ka idan kai ma dan uwanka addu'a kace Allah ka bashi kaza Allah ka tsare shi daga kaza mala'ika zai ce amin wa laka mithlu Allah zai ce Allah na amsa kai ma Allah ya baka kwatankwacin sa da mala'iku da suke yawo a cikin majalisi irin wannan majalisin da ake karatun alqur'ani suna wajen domin su yi amin akan addu'an bayin Allah da kuma waɗanda suke yawo wanda ɗaya daga cikin alamunsu shine kaji charar zakara idan kaji charar zakara to ya ga mala'ika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ku roki Allah daga falalarsa wato kamar yadda qadi ya ce domin a lokacin ganin mala'ikan da ya nuna akwai mala'ika a wajen in kace Allahumma inni as'aluka min fadlik wannan mala'ikan zai ce amin to kuma da Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba sa ceto sai ga wanda Allah ya ce ta wanda Allah ya yarda da shi in dai har sun yi ceto in sun ce amin ka cancanta a karba addu'a kani an gane in baka cancanta ba ba za su yi maka ceto ba ba za su roki Allah ya karba addu'a ka ba sai ka cancanta to shi yasa tunda kana da asalin imani kuma ka sani daga albarkar maganganun sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam cewa nan wajen zuhurun su ne wajen bayyanan su ne to kai amfani da wannan ka nemi amsawar addu'ar su ta hanyar ka roki Allah sai su ce amin kana fada sai su amsa to sai Allah madaukakin sarki yace wa man yaqul minhum to wanda duk daga cikin su wanda daga cikin su yace inni ilahun min dunihi ni abun bauta ne ba Allah ba fadhalika najzihi jahannam to wannan shine zamu masa sakamako da wutar jahannam kadhalika najzi zalimin kamar haka haka muke yin sakamako ga azzalimai wannan wa'idi ne wato a wannan al-maqsud shine waɗanda suke bauta ma wani Allah kuma suke da'awar allanta gare su to su sani cewar suna da'awar abinda su ba su yarda da shi bane ba za su yarje ma kansu ba a ce su iyayen giji ne ba Allah ba wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam wato ba za su yi ba wato abin a kaddara wannan abin kaddarawa idan ba zai yi ba mala'iku ba za su ce abauta musu ba Allah ba abin a kaddara kan cewar za su wanda daga cikin su zai ce shi abin bauta ne ba Allah ba to Allah zai kona shi kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ne walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amalu an yi wahayi ga zuwa gare ka da wanda su gabace ka da zaka ga abin a kaddara za kai tarayya da wani Allah da sai a bata ayyukanka wannan abin a kaddara ne dan mustahili ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba amma an fade shi saboda mu san irin girman al'amarin shirka a wajen Allah to haka ma anan yake babu wanda daga cikin mala'iku da zai ce ha ai masa haka kamar yanda Allah ta'ala yace lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrab a wato al-masihu dan maryam ba zai baya kyama ya zamanto bawan Allah wala mala'iku waɗanda suke makusata a wajen Allah to sai Allah yace kadhalika najzi zalimin a karshe ai kwatankacin wannan sakamako na jahannama shine sakamakon waɗanda suke tabbatar ma da Allah abokin tarayya zalunci fa shine shirka kamar haka muke sakayya ga azzalimai wato masu shirka domin shirka ita ce zaluncin da yafi komai domin ita ce domin zalunci shine hana hana mai haƙƙi haƙƙinsa to wanda ya zamanto ya ketare dukkan kowane mai haƙƙi sai ya tafi haƙƙin Allah ne zai hana masa kasan ya dauko makansa nauyin da ba zai iya dauka ba domin wanda ya haka ya hana ma Allah haƙƙinsa na su bauta masa yazo a hadisin Mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san menene haƙƙin bayi akan Allah yace Allah da manzonsa su suka sani yace haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa kada su tarayya da bauta da shi a cikin kada su tarayya da komai da shi a cikin bauta haƙƙin bayi akan Allah shine duk wanda ya bauta masa bai yi shirka ba ya shiga wato kada ya azabtar da shi kada ya azabtar da shi kada ya shigar da shi wuta to da wannan an zo karshen wannan zan nemi na'am jama'a kamar wanda suke cikin masallaci sun gani a farkon karatu mai martaba sarki ya halarci wannan majalisi namu Allah ya kara masa sarki imani da lafiya wannan yana daga cikin garashtawar mai martaba sarki da yake yi ga majalisan ilimi wanda sunna ce wanda ya assasa ta a wannan masarauta ta mu mai albarka domin shine farkon wanda ya rinka irin kai wannan ziyara ga irin waɗannan majalisai Allah ya saka musu da alkhairi akan wannan sunna da ya assasa zamu nemi albarkacin bakin sa mu samu yan fa'idodi daga magana mai martaba sarki sai a saurara insha Allah.
Ya Allah jama'a saurara
saurara da Allah. Abba
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه gaisuwa ga dukkanin yan uwa da suka halarci wannan majalisi mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna godiya ga shehinmu dan uwanmu Dr. Bashir da mataimakansa akan hidimar da suke ƙaddamarwa na shirye da al'umma da karantar da su da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da fatan cewa a wannan wata mai albarka Allah zai albarkaci ƙasar nan tamu ta Kano da Alƙur'ani. Allah zai kare ta yadda ya kare Alƙur'ani. Abubuwa da muke gani na tashin hankali a jihohin da suka kewaye mu, su Allah ya sauke musu, mu kuma Allah ya kare mu. Ba mu da wani abin da za mu cewa al'umma banda maimaita abubuwan da kullum ake faɗa na cewa ya kamata, kamar yadda akan mustawa na mutunci kansa, namiji ko mace, girmansa da ɗaukakarsa da martabarsa tana rataye da iliminsa da ɗabi'o'insa da akhlaqinsa, to haka ita ma al'umma take. Girman Kano da martabar Kano da ɗaukakar ta za su amfana idan muka yawaita mai da hankali akan ilimi, musamman na yara, da tarbiyya, da kuma gyara hali. A wannan lokaci muna roƙon ƴan uwa a tsaya da addu'a cewa abubuwan da muke ji a wajen malamai Allah ya ba mu ikon amfani da su. Abubuwan da suka dami al'ummarmu na yunwa da talauci da tashin hankali Allah ya kawo mana sauƙi. Allah ya haɗa kan musulmi gaba ɗaya. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Malamai da suke ta karantarwa Allah ya ba su lada kamar ya farko saboda mu kanmu mu samu amfanin sauraron malamai da karin ilimi. Na biyu saboda jaddadawa al'umma muhimmancin tattaki waje neman ilimi. Na uku saboda karfafawa almajirai gwiwa wajen zuwa neman ilimi da neman aiki da shi, da kuma su malaman su san cewa muna gode musu kuma muna fata Allah ya fime bawa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب
اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واجعلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم اهدنا وزين الهدى لنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم أيد أميرنا بتأييدك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك واخلعه برعايتك وعنايتك. اللهم انصره على من عاداه، اللهم اجعل من عاداه اللهم انصرهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
قال الله لا